إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم السبت 20 رمضان، رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا جبولة ليهودة تلاتين دا بقي إن شاء الله تعالى دام تقبل لكراتوا وانا مصلاتي كمريد دا كتابة ونا كراتوا اسم القرآن يجرم ومنا كراتوا اسم سورة الأنفال من سيا كراتوا دي قبادة آية تقوم شادية إن شاء الله تعالى دام تشي آية تقوم شادية اسم سورة الأنفال منا فاتنا عبد السلام تجي kafin karantawa ga tabbori da aka turo kamar haka. Wannan bayan yayi sallama da kuma fatan alheri, yace shi wannan tambayar jiya aka turo ta amma tana da alaka da karanta shi da muhimmancin ta, shine yace yana so a taimaka masa a tuna masa ɗaya daga cikin maqasidi shari'a na yakin Badar. Yace ga wanda yake tunawa, tabbatar da imanin sahabbai, tabbatar da tauhidi, tabbatar da din dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidi yana tabbata ne da gwagwarmaya. Sannan a cikin abin da aka ambata akwai tsananin tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala, yana daga cikin maqasidin shari'a, yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jajirce yana abuna addu'a, kana nuni ga wato tawakkali da me da al'amura subhanahu wata'ala ga Allah subhanahu wata'ala. Sannan bayan wannan ma akwai wato kujuri da inaba, wato tuba da me da al'amari ga Allah subhanahu wata'ala, yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya yi fadanci a gaban Allah wajen yawaita addu'a a lokacin da ake shirin fara wannan yaki. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan ya nuna himmam ne wannan tambaya din, kamar yadda har yana bibiyan darasi din, yana kuma iya rubuta abubuwan da aka rike wanda wannan yana da kyau haka. Sannan tambaya ta gaba ce, mace ta ce ita ce take yin al'ada kwana bakwai, idan Ramadan ya zo sai ya koma kwana biyar, amma daga kwana na shida sai ta rinka ganin wani abu mai kama da brown amma kuma islayi. Aikin dai kawai mace mu'tada ta iya bambanta jinin al'ada da wanda ba na al'ada ba, ita tana da cikin sauki. Mana in jini ya karu, kwanakinsa ya karu ko ya rau, abinda ake so a bambance har yanzu tana cikin al'ada ko ba ta cikin jinin al'ada, don ta gane za ta yi azumi ko za ta ci gaba da salloli, shine ta duba launin jini. In ta duba launin jini ta ga cewa ya yi bambanta irin jinin da ta saba yi, wannan ya nuna ciwon nan na bayan mai bambancin, to matsala ne, jini ne wanda yake na ciwo, wanda yake bukatar ta nemi magani. Kuma sannan ba zai hana ta sallah ba, ba zai hana ta ibada na azumi da sauransu ba. Kuma sannan ba zai hana dukkan ayyuka na ibada da take yi. Haka in dai ta bambance launin sa, to shikenan, kamar yadda ta faɗa cewa ya zama abu na brown ko da ya zama lighting a irin wannan launi din, ba matsala, matukar ya canza daga wancan, ana dama ganewa canza launi ko kuma wajen fita ko wari ko makamancin haka. Kuna fatan wannan ko da ya canza za su ci gaba da cewa shi baya cikin al'ada, tulanan da jinin ya canza baya cikin al'ada. Sannan canzawa da yake yi kuma in ta zo a Ramadan, watakila ko don kasancewa ba ta cin abinci, yanayi yana iya canza mace daga jini, yanayi da cin abinci da goji da abu na waiza yana iya sa من تفعل العادة أو أن يأدى لنشي كروان دا إندا أو أن يقول ذكي لا يواب ولا تفعل العادة أو أن ننشي كروان با ينا إيفا رواهكا لكما نوعي اللون فاتر أبونا نوعي تجيب منشي معنى أبونا واتا مي garin girma ne wato mai kasa da haka don suna iya falawa a shekarun da wata ba za su iya falawa ba don ku da abinci da ya ragu na a da take ci ba ma ke sa ya canja mata al'ada ya ragu yawan jinin al'ada ne wanda mace za ta iya wata tana al'ada kwana hudu amma in ta aure ta koma kwana shida ko wani abu makamancin haka sakamakon kasancewar da jinin ta ne ta kadai yanzu kuma tana da irin wannan yana iya faruwa don haka ba damuwa ba ne in dai a koda jini ya rabu sai a ramadan yake wanda haka babu damuwa cikin haka sai dai kawai in shiga launin da ya canja wannan canjin launi ba na al'ada ba ne wallahu ta'ala alam wannan bayan yayi sallama da addu'a ce ni ne bayan nayi buɗe baki ban furfure baki na ba sai na je nayi sallah haka ina jin dan dandanan zakin ina jin dandanan zakin abin da yake malan ya sallarsa sallarsa ba matsala sallarsa tayi amma ya abunan duk da a tashi malaman ku kawo suna cewa yayi makaruri in an jima kadan yana dan motsa baki an jima ma ya tsara matsawa ya ji wannan zakin to yayi makaruri to amma dai sallarsa tayi insha Allahu ta'ala saboda haka an so dai mutum ya wanke baki sai zama babu wani sauran dandano da yake ji lokacin da zai je sallah wallahu ta'ala alam wannan bayan yayi sallama da addu'a ta alkhairi sai ce tambayar sai ce sukofin shedanin mutum yaya suke suna nan da yawa a sani wanda da kaga kawai kishiyar mutumin kirki ka san cewa yawanci sukofi ne na shedan duk wata sifa da ba ta kirki ba misali shirka mutum ne amma gashi yana shirka an sifa ce ta shedan shedan ya ci nasara a kansa don haka ya zama shedanin mutum mutum ne gashi nan amma yana abuna yana zalunci da gangan an ci ba da shi da shi da zalimi ne kuma yana umarni da zalunci don ka mutum da yake wannan ci ba da shi da mutum ne yana annabimanci haka ne ci ba da shi da mutum ne yana hasada ga duk wasu bayin Allah da suka samu ni'ima wannan duka ci ba da shi da don ka zai mun yana suna nan da yawa mutum ne baya karatun alqurani ko baya aiki da karatun alqurani ko makamanta ga duka sifofi ne na sheda mutum ne mai yawan ƙarya sifa ce ta sheda duk irin wannan abubuwa din da ka gan su ka ga sifa ta sheda eh wanda yake da irin wannan sifa sai yayi masa wani Allah ya samu gani wallahu a'lam wannan kuma da tambayar sai ita ce bayan sallama da fatan alkhairi yace yana so a masa bayani akan azka da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasance yana yi bayan kowace sallah bayan kowace sallah in mutum ya sallam in azhar da la'asr da isha azhar da la'asr da isha mutum yana idan da sallah har da asuba da magariban ma mutum zai astaghfirullah 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 aqalla sau uku ko yayi sama sannan allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram sannan mutum zai yi ayatul kursi sannan zai bayan ya karanta ayatul kursi sannan zai yi tasbihi tasbihi shine subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 cikon dari din kaga 33 da hukunci 99 cikon na dari zai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan zai karanta قل هو الله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دوك سو دايا wannan in azhar da la asr da isha ne amma in magariba ko asuba ne zai karanta qul huwa allah qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas sau uku gure sannan kuma zai karanta bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim sau uku a'udhu bi kalimati llahi tammat sau uku sannan zai karanta abuna subhanallah adad khalqi wa midada kalimati wa zinata arshi wa midada kalimati wannan zai ci sau uku kalmomi hudu ne kowace ɗaya sau uku kenan sannan zai ce hasbi allah la ilaha illa hu عليه توكلت وهو رب العرش العظيم توبقي سنن زيدي أعوذ بالله من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار وانا دوك بايم مغربا فو بايم أصبا شما توبقي لذولا أذكار ديوا إن يوا إنا أتكيسي والله تعالى علم حكى النبي صلى الله عليه وسلم يتبت آياني wana ko banya sallama yace malam menene ingancin aulen mutu'a kuma naji wani malami yana cewa sayyidina ali radiyallahu anhu yace da badan sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya hana aulen mutu'a ba da babu mai yin zina sai shahidi kuma dan kenan aulen yana da inganci ko yaya wannan magana cewa da badan umar radiyallahu ta'ala anhu ya hana aulen mutu'a ina take wannan magana a ina ali ibn abi talib ya faɗi wannan wannan asalin mutu zo ruwa na a ina ne wani littafi wani guri saboda haka ana yanko magana a jinjina ga sahabbai magana ta ƙarya don ta daidaita ga abin da ake so a faɗa sannan aure mutu a da farko farko lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari an yi amma ya haramta haramtawa kuma hiddatul wada hadisin da ya tabbatar da haramci kuma Ali ibn Abi Talib ne ya rawaito shi ingantaccen hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana cewa da ya halatta amma yanzu fa huwa haramun ila yawmil qiyamah saboda ya haramta ya zama haramun ila yawmil qiyamah kuma wanda kaje yana maganan auren mutu'a din ka bincika kaje ya ba da yarda auren mutu'a ya yarda da mahaifiyarsa auren mutu'a yau duk wanda kaje ka bincika kaje saboda ya kawo mahaifiyarsa tunda ai falala ne abu mai wannan aqida masu aqidar rafida falala ne a gurin su yin auren mutu'a yana ya fi haji da umra ma a gurin su to ana tuna wa jama'a wanda duk ya san haji da umra kowa kokari yake biya kudi in yana da hali ya je ya haji ya biya kudi in yana da hali ya je ya umra to yaya kuma zaka ga masu irin wannan aqida din a angon amma baka ga wanda ya je jawo jatumarsa yayi kokari ya hada ta da wani dotido in ta zuwa sai auren mutu'a na wata biyu ko wata hudu ba wannan halala bai haɗe bar kuwar ta yi ba bai bar mahaifiyar ta yi ba ba da iko ko baka ga ya samu iyarsa ya ba da ita auren mutuwa ba da duk mai duk wannan aqida din akwai wani jika da yake da shi wanda ta auren mutuwa aka haifa yasa a zamanin yanzu su in baka samu ba daga nan zaka ga cewa akwai abun nazari a ji in kuma wannan wanda ya faɗi wannan magana ka je ka bincika ka ba mu labari ko ka rubuto mana cewa yasa lallai da gaske ke yasa ya aure da ita mutuwa yanzu an sako ta bayan wata biyu da ciki tana gidansa ka zo ka mana bayani saboda haka wannan magana ne wanda yake ba magana ma an sako ta bane auren ya kare ne ko ba wani laifi a cikin haka ba zira kawai auren ya kare dama ai in mutum gwargwadon niyyarsa in sati ne cikin an yi auren iya na sati to daga satin ya yi cikin an kare wannan wasa ne da addinin Allah da sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda ya faɗi cewa bai inganta ba wallahu ta'ala alam da an yi a farkon musulunci a zura da yanayi amma da sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi daga baya wallahu alam sannan wannan bayan yayi sallama yace bayan yayi sallama da fatan alkhairi sai ta tambayar sa ita ce yayarsa ta ba wa mahaifiyarsu tufafi amma sai ya ga akwai tambarin cross a jikin tufafi to ya halatta a yi sallah da wannan tufafi alhali akwai tambarin cross a jiki sannan kuma za a iya sa wannan tufafi domin zaman gida duk wani abu wanda yake alama ce ga yahudawa ko nasarawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa namu daga inda tabbas ga shi nan yayi kuma daga sai hakan ne ba kamar yadda zaka ga wani sai wasu mutane suna iya kokarin su ana ta kwabulo ganin wani abu ai ta nunawa wanda sai an ce sai ka kai ka tashi ka yi bebe ana ta wani yana ta kuro sai kai wani yana ta anya kuwa ba irin wannan ba idan ya tabbata sai da sai ga shi nan kuro sai a jikin su ba bai kamata mutum ya samu su yi ba bai dace ba ko ya yi sallah ko ya sa tuba min gida a Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi duk wata alama da ta shafi wata alama ta wasu mutane wanda ba musulmai ba kamar yahudu da nasara wanda yake yayi wanda ya manta ta babu ko min bawo min mutum ya kamantu da mutane za a iya tare shi tare da su Allah ya kiyaye to haka wannan bai dace ba wallahi ta'ala alam babu tayo mai da ruwa da ita yarkin da ta kawo wannan kaya muna ba ta Allah ya samu dace insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu cikin suratul anfal ayata 12 muna fata Allah ya samu dai.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله له فإن الله شديد العقاب.
الله سبحانه وتعالى إن كنت دوبا تكرنا آيوي دمتكرا تاوى سنة بينا منا مطعم النبي صلى الله عليه وسلم تتحبنسا ولا نسكجاد تسكى تأيا تكيد إيماني يبين النبي صلى الله عليه وسلم تكين أبن جنجي جابوران تنسوا قريش na tauhidi da tabbatar da tsari na shari'ar musulunci. A baya an tabbatar cewa Allah subhanahu wata'ala ya amsa addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana addu'a yana roƙon Allah ya cika masa alƙawarinsa na samun nasara akan waɗannan mutane, tare da cewa waɗannan mutane sun fito da shiri. Shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi ta bayyanawa a baya ba sun fito da shirin karawa da irin wannan runduna ba. Sannan Allah subhanahu wataala ya zaɓar musu haɗuwa da su, cewa lallai sai sun haɗu da waɗannan runduna masu makamai domin Allah ya tabbatar da gaskiya da yake so ya tabbatar da ita. To Allah subhanahu wataala ya tabbatar cewa Allah zai saukar da mala'iku, kuma ya yarda ya saukar da mala'iku, ya aiko mala'iku daga sama. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a, Allah ya masa alƙawari cewa ya karbi addu'arsa, sannan kuma mala'iku dubu za su sauko a jejjere, waɗannan suna sauka har guda 500, kamar yadda Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito, 500 ta gefen daman Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da mala'ikan Jibril, 500 ta gefen hagun din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da mala'ika Mika'il. Waɗannan suka sauko don a nuna yarda da Allah subhanahu wa ta'ala yayi da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, da kuma abinda manzon Allah, abinda sahabbai suke yi, da kuma irin jajircewa da suka yi akan imani. Bayan wannan muka taka cewa har an kai matsayin da lura da irin yadda Allah yake kula da sahabbai, Allah ya zuba musu bacci a lokacin da suke fagen daga don bai don su samu nutsuwa, su samu ƙarfin jiki. Allah kuma ya zubo musu ruwan sama, suka yi wanka daga hadathul akbar, sannan suka wanke dukkan kazanta na hadathul asgar, sannan kuma suka samu ruwan sha da kuma ni'ima a jikinsu. Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da su. To su kansu mala'ikun, Allah subhanahu wata'ala ya yi magana lokacin saukowar mala'iku, domin mala'ikun kansu sai Allah ya ba su umarni suke saukowa. Sannan in sun sauko, abinda Allah ya ce su yi shi suke yi. Dama su la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'mar. Don haka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da tsarinsu, su ma sai da Allah ya musu wahayi. Allah ta yi yuhi rabbuka ilal mala'ikati ka tina ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lokacin nan da Allah mahaliccinka yake wahayi zuwa ga mala'iku. Suma mala'ikun ana ce musu anni ma'akum, lallai ni ina tare da ku. Fasabbitu allazina amanu, abinda nake so ku yi shine ku tabbatar da mu'minai a fagen daga, su tabbata akan imani, kuma su tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan magana cewa anni ma'akum, Allah yana tare da mala'iku, Allah yana tare da malaiku ka duba fa mutum dubu ne suka taso suka taho kuma mutane bayan mutane ne su sannan daga nisan duniya suke tahowa sannan Allah ya zuko mutane 314 ko 14 ko 15 sune sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce malaiku su taho to malaikun ma kafin su sauko Allah da kansa gaba daya lamarin ku Allah ce anni ma'akum ni ina tare da ku wannan wani irin yaki wani irin yaki ne Allah da kansa ya ce anni ma'akum abin da ake so a gane makasidin shine a ba kawai Allah zai sauko ne saboda wa'annan kafiran sun gagara ba za a iya komai da su ba sai kaza 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 har malaiku su sauko su yi menene mun yi ta magana a baya malaika daya zai iya gama duk kowa a duniyar amma bayan malaiku sun zo to malaiku ma sai Allah ya musu anni ma'ku wace irin ma'iya ma'iya tare da Allah subhanahu wataala Allah sai yana tare da wayansu duk in ka duba a cikin alqurani in Allah sai anni ma'ku ko kuma wallahu ma'a duk wanda Allah yake tare da su zaka ko as-sabirina ko al-muttaqina ne ko al-mu'minina ko makamantan su ba inda zaka samu Allah yana tare da wasu wadanda ba mutanen kirki ba ma'ana Allah yana tare da mala'iku lokacin da suke tare da sahabbai ai ba mai jama'a can su mala'iku asali a fadar Allah su ne azama ne kuma da wala ya sunallahu ma amara kullum aikin su kawai tasbihi ne da hailala da tahmidi abu da suke kenan sannan kullum Allah su yake aikowa da wahayi mala'ika jibrilu shi yake zuwa ya gayawa annabawa gaba daya ga abin da Allah yake ayi ga abin da Allah yake abai tun daga annabawan farko har karewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaika jibril shine dan aika mai iso musu da sakon Allah sai yanzu da za su sauko sai Allah ya saki musu magana yayi musu wahayi yayi musu bayani anni ma'akum ina tare da ku aikin da za ku yi fasabbitul ladina amanu ku tabbatar da waɗanda suka yi imani abin da ake so su tabbata asali kawai Allah yana so ya daga darajarsu daga darajarsu ba zai yiwu ba sai in sun tabbata da aqidar tauhidi sannan na biyu sun tabbata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in suka gudu suka ja da baya sun faɗi ba su da wannan gara ba sa ne don haka abinda Allah yake so a gurin abun mala'iku ba cewa yayi anni ma'akum faqatulul ladina kafaru ba bai ce ina tare da ku ku kace waɗannan kafiran ba bai ce ku gama da waɗannan kafiran ba bai ce kar ko kafiri ne ya saura ba a duk wannan ba hanke ba abin da yake so fa sabbitul ladina amanu ma'ana abin da ake so a gurin mu'mini tabbata akan imani shi ya fi soyuwa a gurin Allah akan cewa ba kafiri a doron kasa an gane kuwa a samu tabbacin mutane akan imani ya fi soyuwa a gurin Allah sama da a ce ba kafiri ko daya amma ko tauhidi bai tabbata ba haka tu yawan kafirai a doron kasa in dai tauhidi ya tabbata wanda mai sauki ne a gurin Allah subhanahu wataala ai sai sa la taqumu sa'atu illa ala ashrarin nas ran da za a ce magana ta kare shine ran da za a dage kaba an zo rusa kaba duk suwai katai lokacin da zai zo yana rusa dakin kaba ya kasahu hajaran hajaran yana rusa dakin kaba yana rusa dakin kaba Allah ba zai bari ya rusa shi har ya fadi gaba ɗaya ba in Allah ya ga cewa lalle dakin kaba za a rusa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a yi jabda tashin alkiyama an karanta wannan tuma baya alamatun sa'a al-kubra shekarar da ta gabata idan aka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa za a zo da suwaye ka tayin zai zo la ka anni anzuru ilayhi Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu haka ina ganin sa ina ganin su suwaye ka tayin a inda nake tsaye yanzu din nan zai zo a karshen zamani zai zo rusa dakin kaba zai rinka yankan da dutse dutse haka zai rinka saran dakin kaba amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda za su sake su ba da dama a rusa dakin kaba su ne mutanen dakin kaba ma'ana musulmai za su sake addini za su sake koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har lalacewar za ta kai ga a rusa dakin kaba musulmai suna lalacewar za ta kai ga wannan Allah ya kiyaye mu da ita wannan lokaci to idan aka yi wannan lokacin da ake rusa dakin kaba din in ya Allah ya ga dakin kaba zai rushe fadi kasa Allah ya sai a daga shi sai a daga dakin kaba sai rinka tafiya sama to in ya tafi sama shikenan babu wanda za su saura a doron kasa sai ashirarun nas. In ashirarun nas suka saura, to ba maganar tauhidi kenan. Har malamai suka ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ba za ka ji ana cewa ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah a doron kasa ba wannan lokaci. Lokacin da tashin alkiyama za ta faru. Don duk lokacin da kunya ya kare a idon mutane, lalacewa ta kai matsayin da a rusa ɗakin Ka'aba kowa yana gani, to magana ta kare. Ba abin da ya saura na imani. To amma lokacin da aka samu mutane suka yi sabaji, suka tsaya akan tauhidi da imani, to Allah subhanahu wataala zai taimake su. Shi yasa rashin sabaji akan imani shi zai iya jefa al'umma a cikin kowane irin hatsari. In dai mutane ba su tabbata akan imani ba, to ba abin da ba zai iya samun su ba. Na bala'i, na tashin hankali, da duk wani irin tashin tashina. Amma da zarar sun koma ga Allah suka yi sabaci akan gaskiya, to Allah subhanahu wataala zai taimake su. Shi yasa kullum abin da malamai suke faɗa, wannan hali da ake ciki a ƙasar nan, misali yunwa, tashin farashi, ko kuma tsanani, kunci, mutane ka ji masu tsanani suna kuka, wani ya ce wata biyu bai samu ba, wani ya ce wata uku bai samu ba, wasu suke wata huɗu jaha guda ba su samu salari ba, wasu ma sama da haka ba su samu ba. Ga kuncin rayuwa, ga ‘ya’ya, ga abinci, ga jinya, ga sauransu, duk ba halin tsaya. To a koma ga Allah, akwai abin da Allah yake so ne, har yanzu ba mu yi abin da Allah yake so ba. Amma da zarar mun yi mun koma ga Allah, ko muka shiga da addu’a, insha Allah ta’ala Allah zai canza yanayi. Daga kunci zuwa sauƙi. Kar sahabbai su shiga wannan halin, shi ne Allah ya aiko mala’iku, ya yi musu wahayi. Fasabbitul ladhina amanu. Zaka ga idan ka duba Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa bi ma'ana ku yawaita, wato ku yawaita sahabbai, ku yawaita yawansu a wani kauli. Ma'ana fassaran fasabbitul ladhina amanu bi taksiri sawali, wato ma'ana ku yawaita rundunansu sai kafirai su rinka ganin cewa kai suna da yawa, su ma mu'minai su rinka ganin cewa suna da ƙarfin gwiwa za su iya. Wani kauli yana cewa fasabbitul ladhina amanu, ta hanyar gaya musu maganganu cewa a kafirai suna can, sai mala'ika ya zo a cikin sifan mutum zai ce a kafirai nan suna can suna jin sun gama razana sun karaya, in suka yi da zaran kun tashi kun tsaya to za su ja da baya. To ku rinka faɗin irin wa'innan, shine fasabbitul ladhina amanu, Allah ya wahayi zuwa ga mala'iku, mala'ika zai zagayo rundunar sahabbai zai ce raji, in ya ciwo maganar kafirai su suna nesa, waɗannan suna nesa, ba za su ji me kafirai suke faɗa ba. To sai Allah ya sa mala'ika ya je ya jiyo maganar kafirin, don kafirai sun riga sun karya, sai zai gaya wa mutum dai abin da kafirai suke faɗa. Shi ne fasabbitul ladhina amanu, ta hanyar gaya musu maganar da kafirai suke yi a sirrance a tsakaninsu, cewa in mu'minai suka tsaya tsayin daka gaskiya za su watse su gudu, sai suna neman hanyar guduwa, wani irin dabara za su yi su gudu su watse su samu su tsira. To wanda za a yi kara da shi, ka ji ya fara faɗin wannan magana, wannan zai ƙara wa mutum ƙarfin gwiwa, shi abokin karawa ɗin kenan. To shine fasabbitul ladhina amanu, ku tabbatar da waɗanda suka yi imani su ne sahabbai, ta hanyar gaya musu irin waɗannan maganganu. Wannan yana nuni zuwa ga cewa Allah ya tabbatar da imanin sahabbai, domin ya ce fasabbitu sai ce alladhina amanu, fasabbitul ladhina amanu. Yana daga cikin hatsari wani ya ɗauka, har yanzu sahabbai suna da matsala a ganinsa. Na farko ku sani sahabbai suna iya yin daidai, suna iya yin kuskure, amma daidai ɗinsu ya fi kuskurensu yawa. Rashin adalci ne mutum ya rufe ido daga ganin kuskurensu ya koma zuwa daga ganin daidai ɗinsu da alkhairinsu ya koma zuwa ga ganin laifukansu da kurakurensu, wanda bai yi wa kansa adalci ba. To da alkhairi shi ke yawa, ko ta ko ina alkhairi ne yawa, dan kaɗan ne kurakurensu, kuma Allah a nan sunan sunan ya tabbatar za su iya daidai, za su iya kuskure. To bai kamata ka rufe ido daga kuskure a daidai ɗinsu zuwa ga kawai ba abin da kake gani sai kurakurensu ba. Allah ya ambace su mu'minai, wanda shi ne khaliqus samawati wal ard, shi ne kuma ya halicci kowa, amma ya ambace sahabbai mu'minai, wannan yana nuna matsayinsu. Don Allah ya fasabbitu ladhina amanu. Sannan kafin a je ga mataki na gaba, sai ana so a nuna wa mutane cewa ko da sun tabbata sun tsaya akan imani, sun jajirce akan abin da Allah ya ce musu, to kun suna buƙatar taimakon Allah. Sai Allah ya ce taqulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba, taqulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nusirtu bi ru'b masirata shahr, an taimake ni da razanarwa da tsoro da ake jefawa a zukatan abokan gaba tsawon tafiyar wata guda in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tinkari guri tafiyar wata guda duk wanda suke gaba da shi kafin ya iso su da tsawon wata guda suke razana haka kawai za su tsaci firgici da razana da tashin hankali wannan nasara ne daga Allah subhanahu wataala mai jefa tsoro a cikin zukatan abokan gaba shine Allah tare da cewa mala'iku za su zo amma har yanzu akwai buƙatar taimakon Allah da sabon tibgada hatta su mala'iku suna buƙatar taimakon Allah ka duba girman mala'iku ka duba karfin mala'iku ka duba irin tsarin mala'iku amma Allah subhanahu wataala sai ya ce musu anni ma'akum su ma mala'iku su samu nutsuwa domin su ma bayin Allah ne ba sa dogaro ga karfin su ba sa dogaro da tsarin su ba sa dogaro da irin girman su a'a suna neman taimakon Allah su ma sai Allah ya kwantar musu da hankali anni ma'akum sannan aikin su fasabbitu allazina amanu ku tabbatar da waɗanda suka yi imani ta hanyar gaya musu maganganu mai kyau ko kuma ku shigo cikin rundunar su sai kafin su rinka gani suna dewa alhali yawan su bai kai haka ba duk wannan yana daga cikin babin wato isba abun tabbitu allazina amanu tabbatar da waɗanda suka yi imani sannan yadda ta ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba ace akwai wani rawa da Allah yake takawa na jefa tsoro a cikin zukatar waɗanda suka kafirta don me don su karaya su razara su cewa kai an yi za su iya kuwa sai su watse su kaga ce in watsewa a gurbe ba ka gani misali wani tayi in hayaliya sai hayaliya a gurin jama'a amma dukan su yan gari ne ko kuma dukan su ba a tsammanin wani abu wanda yake a mummuna mai wanda yake iyaka wajen mutu idan ka ce jami'an tsaro sun zo in suka zo mai ce har bi da bindiga ko kuma jefa tsoro zo ruwa da suke dewa tiyagas suke dewa in sun jefa tiyagas wato abin da shi ne ake jefa tsoro ruwa wanda yake sa idon mutane ya yi hawaye don me don su watsi za ka dewa sai ya kara kom sai mutane su razana da su watsi shi can an jiwa ya gaba kowa kuma ba kan kowa ba kawai abin da ake so a watse daga wannan taruwa na hayaniyan amma inda taron na abokan gaba tsantsa ne wanda ba a tsammanin alkhairi tattare da su nan gaba a gurin waɗannan jami'an tsaro ne tsantsa gaba kawai suke tsantsa tsakani da tsakani ai bude wuta ce ko ba haka ba to ka duba mala'iku Allah subhanahu wataala sai ce anni ma'akum lalle ni ina tare da ku za mu kashe kafirai ba haka ya faɗa ba ku kashe kafirai ba haka ya faɗa ba abin da yake so fasabbitu allazina amanu abin da Allah ya fi damuwa da shi ne mu'minai kafirai ba komai bane waɗanda duk abin da suka yi a duniya in sun koma wuta za su shiga Allah bai damu da su don haka kawai abin da ya damu da shi ne mu'minan su zama masu imani na gaskiya abin da ake bukata a gurin mu a yau shine imani na gaskiya mun kai matsayin da in an ba mu matsayi nera ko nawa ne ko an san da su ko ba a san da su ba za a mai da su bai imani mutum kawai ya hakura da iya talaucin da duk yake da shi amma cin haramun ba zai ci ba kaga wannan an samu tabbata akan imani din imanin ya kai matsayin da akan a taba wani mutuncin mutumi mumini dan uwanka wanda kai duk abin da zaka rasa in dare din dadin duniya ne ka hakura amma wanda ke tsira da mutuncin sa sai mun kai wannan matsayin kai sai mun kai matsayin da in an kawo nama zaka iya hakuri wane ji kai in an taka irin wannan matakai to an san cewa eh an kai imani to sai aka fito fagen daga to sai aka samu mala'iku suna tabbatar da mu'mine wannan za a samu cin nasara amma duk lokacin da aka ce dan abu kadan in ya motsa ba ma iya zubewa daga an samu wani dan abu nan a dan talauci ya dan motsa kadan sai ga wasu kuma wanda ba a san asalin su ba ko kuma wani haramun ne suna gurgurwa da mutane kai gaskiya wannan balle ma sallah ta kusa dama ban samu na zai takalmi ba shi ke na kawai zai takalmi an samu matsala in dai ba za a iya jurewa ba shi ya sa su waɗannan duka su ne zakaran gwajin daji saba na sallah da sallah ko musamman a yakin badar su ne zakaran gwajin daji don haka Allah ya ce fa sabbitu allazina amanu su tabbata kan imani ba magana akan kafirai ba ku duba saukan mala'iku duk gaba daya abuna kawai wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubuhum wannan shine dalilin saukan mala'iku abu na biyu fa sabbitu allazina amanu wannan kawai abin da ake so mu'minan da su ne Allah ya damu da su a tabbata akan imanin su su ne Allah ke tattalin su ba wai a akan shi kafirin ba kashi kafirin wannan mai sauki ne da Allah baya son su da bayi su ba
amma Allah subhanahu wa ta'ala ya basu da ya zama jarrabawa ga rayuwar mu'mini su tabbata akan hujja su shiga wutar jahannama su shiga wutar jahannama bisa hujja wannan shine don haka amma mu'minai tsayawa akan imani da a mutu akan imani har mutun ya mutu yana da imani ya shiga aljanna wannan ya ci wahala ka tabbata akan imani ka rayu akan imani ka mutu da imani ka shiga aljannar Allah ya ci komai wahala sama da kafiri yayi kafirci kafiri yayi ta'addanci kafiri yayi zalunci kafiri yayi komai wani abu ne mai sauki a gurin kafiri don haka hana wannan mai sauki ne a gurin Allah ba shi Allah ya damu da shi ba a'a waɗannan din su tabbata akan imani su rayu akan imani suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su jada baya ba har su mutu da imani har su je su ga aljanna wannan Allah ya fi so shi yasa ya fi damuwa da wannan an gane shi yasa Allah ya tuko da malaiku don haka fasabbitul ladina amanu ku tabbatar da waɗanda suka yi imani akan imani sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'fa kaga su ma kafiran abinda Allah ya zai kawai zai jefa tsoro ne a cikin zuciyarsu idan misali mutum zai je kofar fada kofar mai martaba sun kin gombe a yanzu dinnan sai aka ce akwai wani abun tsoro kana ga daga nan kudu ya kamata ya yi ko arewa akwai wani abun tsoro ya doso har ya wuce kofar fada ya doso nan yana tawa kudu ya kamata mu yi na sai abun tsoron nan ya doso daga kofar fada sai ana ta mana waya ana cewa yanzu ba abun ba ya wuce kofar fada abu ne mai tsoro na barazana ya wuce kofar fada kuma yana yiwa arewa ya zo kuma yana shamaki ya zo kaza kaza daga nan da Allah arewa za mu yi ko kudu arewa za mu yi ko don me don mu kudu mu tsira da rayuwar mu ko ba haka bane to shine sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba zan jefa tsoro a cikin zukatan kafirai don me don su kudu kaduwa ba don su gudu domin in tsoro ne ya shiga zuciyar inda kake su kawai ake zuwa yi ai kawai rufe su za a yi daga sama kawai mala'ika ɗaya idan ya biro a kansu magana ta kare ko ba ka wani mala'ika ɗaya ne kawai zai biro a kan wa'innan dubu yana jirkowa na da wata magana ta kare ko fuka fiki ɗaya na mala'ika jibrilu in yi haka hof gaba ɗaya su ko gawansu ba za a samu amma sai Allah ya ce sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba zan jefa tsoro a cikin zuciyarsu in ko tsoro ne ya shigo to akwai halin gudu ko ba haka bane amma in aka ce yanzu ba waya muka ji cewa ga abun tsoro ya doso yana matso mu yana matso ba a kawai saka ce ri wadanda suke sai daga wadanda suke raye a can cikin kewayen Gombe suna bada labari wasu mutane suna cikin masallaci a jami'ar Gombe suna sakiyar tafsiri sai Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarsu mu ba mu zama bada labari ba balle ma mu gudu labarin da dai wasu ne za su rika bayarwa ko ba haka bane to amma ta ulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba wannan tsoro aka jefa don me don su samu damar guduwa kar su yadda ai karan bata din su gudu don an jefa musu tsoro duk wanda ya razana kafin ai karo guduwa yake ko ma da ba yake ko ba haka bane to shine sai Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan kafirai saboda wata hikima akwai maqasidul shari'a wanda yake nuna cewa Allah yana son wasu a cikin waɗannan mutane su musulunta amma akwai waɗanda suke ko da akwai tsoro ko an jefa tsoro a cikin zuciyarsu saboda tsananin kafirci ba ma kowa bane Allah zai jefa masa tsoro saboda ki bi kullu billahi na kafaru ruwa taci ne daga cikin suka razana suka gudu amma akwai waɗanda suka tsaya suka yi karan batta suka tsaya suka yi karan batta da mu'minai su ne aka kashe su ne sanadidu quraish cewa zaka ga adadin kashewa din kamar da muke cewa da a baya mutum 70 ne haka tarihi ya tabbatar mutum 70 ne kawai aka kashe saboda me sauran sun gudu saboda tsoro ya shiga zuciyarsu mutum 70 ne fursunonin yaki daga cikin fursunonin yakin suka yi ta musulunta daga baya ai Abbas ibn Abdul Muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin fursunonin yaki daga baya ya musulunta shine ma wanda shayar da ruwan zamzam shayar da alhazai gaba daya a hannun Abbas yake radiyallahu ta'ala anhu to da baya nan tun da ya mutu ya zai wannan bayan Allah ya riga ya kaddara zuriyarsa har yanzu zuriyarsa sune masu kula da shayarwa a Makkatul Mukarram har yanzu zuriyarsa Alu Abbas to kaga Allah subhanahu wataala ce sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba sai ce wa malaiku faqribu fawqa al'anaqi wadribu minhum kulla banan faqribu fawqa al'anaqi in kun je ku toci da makamanku kudoji fokal ana malaman sun yi fassara biyu wasu suka ce fokal ana shine kai domin shine ke sama da wuya me ya sama da wuya kai shine sai suka ce fokal ana sama da wuya wasu kuma suka ce a fadri bu fokal ana wannan fokadin kawai kaman ma ba ita bane kaman ma ba ita ne ma'ana fadri bu ana hudoji kan wuya, mana ko kadin ya kari ne cewa kan wuya, faukal anaki kan wuya, wato ku daki kan wuya, haka Allah ya ce wa mala'iku. Sannan sai ce wasribu minhum kulla banan, kai hudoji kowane bangare. Wasu malamai ko suka ce a wasribu minhum kulla banan shine hudoji, domin banan jam'u banana ne. Albanana ita ce karamar yatsa ko kuma yatsun gefe. Albanana wannan yatsa din, sannan da yatsun kafa gefe, mana in har za a daki yatsan gefe, mana ko ina ma za a iya daka, ko kuma fadribu wadribu minhum kulla banan, ko ta wani bangare a jikinsu. Haka sashin malamai suka ce mana an yi magana, an yi amfani da banan ne saboda yatsa tana gefe, ko kuma yatsu suna gefe, ko kuma suna karshen hannu, ko kuma yatsu suna tsaki can ginin kafa. Amma sai Allah ya amfani da wadribu minhum kulla banan don ya nuna kowane bangare a jikinsu ku daka. Da Allah ya yi haka, sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya wata hikima. Dukkan kafirai da suka zo yakin Badar ba su ga mala'iku ba, ba su ga mala'ika ko ɗaya ba. Dukkan mu'minai su kuma, mu'minai kuma da muke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suke ganin mala'iku. Kafirai ba sa ganin mala'iku, mu'minai suke su ne suke ganin mala'iku. A yakin Khandaq, kafirai ba sa ganin mala'iku, mu'minai suke ganin mala'iku. A yakin Khandaq, mala'iku sun sauka amma su ba su fada ba. Iska ce ta kada kafirai ta kore su. A yakin Badar, kafirai sun abunan mala'iku sun sari wasu daga cikin sanadidin Quraysh, saboda kwarewa da iya yakin su. Har sahabbai suka ce wallahi mun ga saran mala'iku, mun gane wannan saran ba na dan adam bane. To waɗannan gaggan kafirai ne wanda su aka ce mala'ika ne ya kashe shi da hannunsa a fagen daga, shi da aljanna sun yi bankwana. To su waɗannan su an zaɓe su saboda kwarewa da yaƙi da iya yaƙi. To su kan mala'iku Allah ya ce fadribu minhum kulla abna, fadribu fawqal anaqi, wadribu minhum kulla banan, fadribu fawqal anaqi shine manya manyan masu fada a jikin kafirci, waɗanda suka fi kowa iya shirya kafirci da kuma jajircewa akan kafirci da iya tsayawa a kai, su ne waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin a fara yaƙi yake cewa haza masra'u fulan, wane a can za a kashe shi, haza masra'u fulan, wane a can za a kashe shi, wane a can za a kashe shi, ya ambaci sunayen waɗannan su Abu Jahal. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wallahi mun ga cewa Abu Jahal shine na 69 cikin wanda aka kashe. A cikin tsara da ake shine na 69, in ba don Allah ya saukar musu da kwanciyar hankali ba, ya za a yi ana tsakiyar yaƙi a gane wane shine na ɗaya, wane shine na biyu wajen mutuwa, wane shine na uku cikin mutuwa, wane shine na huɗu cikin mutuwa, har a gane na 69 ina da wurin cikin fagen yaƙi. To ne ya kamata ku lura da wannan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana. Ana so a ƙara tabbatarwa sahabbai cewa kai su tsaya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu kuma na baya da muke karanta Alƙur'ani mu gane irin matakin da suka taka, sannan mu gane cewa saukan mala'iku wata manufa ne daban da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi. Amma ba wai don kawai a kibe kafirai ko abu na ne su ba, a'a, a nan za ku ga cewa kamar yadda muke bayani a baya, kafirai ba su iya ganin mala'iku ba a yakin Badar. Muminai su ne suka ga mala'iku suka ce ya Rasulallah, wani ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulallah ga wani can ya sauko da doki, na gan shi da fare rawani, na ji kaka kaka na karan takobinsa lokacin da yake saukowa. Amma ku ina mamaki irin tafiyar da dawaki su ke yi, dokunan su tafiyar su daban da irin dawaki. Sai ce a wannan ba mutum bane, ai mala'ika ne. Sai wannan ma ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulallah kalli can, na ga ga wasu can mun gan su da fararen rauna. Amma a yakin Khandaq mun ga mala'iku sun zango wani sahabbai suka ce amma su kuma a wannan gurin yawanci mun gan su da gudun rawani, amma kuma ba su yi yaƙi ba. Amma a yakin Hunayn mu'minai ba sa ganin mala'iku, kafirai ne suke ganin mala'iku. Don irin juyin juya hali da Allah yake don ku gane ayoyin Allah. A yakin Hunayn mu'minai duk wanda ya ga mala'ika a yakin Hunayn kafiri ne. Yaza Abu Talha wanda yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi tunda aka shigo rundunar mutum 10,000 suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su, amma burinsa shine sare wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya lokacin da sahabbai suka watse gaba daya, ina nufin a yakin Hunayn da suka watse gaba daya suka gudu, saura ƴan kalila da suka saura tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ce mutum 70 ko 80 kasa ne da 100, waɗanda suka saura shi wannan yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana biyo bayansa. Duk wannan murfatasa shine tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam har wannan lokacin. yara sana sannan sallallahu alaihi wasallam yace yaya naga kana firgita sai ce naga wata irin halitta ne yana sakuwa sai ce kai kafiri ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai kafiri ne ba me wanda yake gani yake sako wannan mala'ika ne kuma a yau ba me ganin mala'ika a yau sai kafiri dan yake mun yin kenan sannan sallallahu alaihi wasallam ya dafa girjinsa yace Allahumma haji sana ya Allah shiryar da shi yace sai naji wani iri a girjina sannan sallallahu alaihi wasallam yayi gaba ya manta da ni ta jiwa ya sake waiwaiwa sai dafa girjinsa yace Allahumma haji ya Allah shiryar da shi ya sake tura hannunsa yayi gaba na sake binsa sai sake dafa girjinsa yace Allahumma haji ya Allah shiryar da shi sai ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah yace kai ne mafi kyaman mutane a doron kasa a gurina guri na ba ka kashe ka ne amma wallahi a yanzu din nan kana dage hannunka sau na uku da ka fike kirjina babu wani abu a doron kasa da nake jin son sa sama da yadda nake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yadda nake son ka take sai shiga cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yakan kafirai to wannan kafirai suna ganin mala'iku a yakin Hunain saboda Allah yana so ya razanar da kafirai kaza lokacin musulmai sun watse sun bar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda sun watse sun bar shi abinda ake so shine bari a fito da mala'iku fili kafirai su gansu don da ba shi sa Allah sallallahu alaihi wasallam yana matsowa gaba kafirai suna ƙara yin baya yana cewa shine manzon Allah su zo su kace waye mai neman kace ki bismillah yazo ya kace ina sai baya suke matsawa suna matsawa baya har daga baya ya cewa Abbas wai ina muhajirai ne ya kai Abbas ga yawo muhajirai ina suke su dawo ga yawo ansarawa ina suke su dawo sai Abbas da yana da murya ya daga murya ya ce ayyuhal muhajirun sai da duwatsu suka ansa muhajirai suka ji yace kun manta yabonku da Allah yayi ku ne waɗanda kuka kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ne as-sabiquna al-awwaluna tun ba kowa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau kun watse kuna jira a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani imani ya shigo cikin su dayan su yana kora dokinsa doki yana so doki ya yi kwana ya yi tauri sai ga dokin baya tauri sai sauka ya bar dokin sai bar gamo a kuce yana so yana dawa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana cewa ya ku ansarawa ina ansarawa suke kun manta fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam law salaka an-nasu wadiyan wa salakat al-ansar wadiyan la salakat wadiya al-ansar lawla al-hijra la kuntum ri'an min al-ansar al-ansar bisar kun manta ansarawa ku ne yar ciki a rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran mutane su ne na baya kuka kowa mannuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da duk mutane za su shiga bangare guda ansarawa su shiga bangare guda da ya shiga bangaren ansarawa ansarawa suka ji wannan ina sai imani ya rata su sai suka tulo sai mutun ya sauka dokin sai daga dokin baya tuli yana gudu suna cewa ya manzon Allah nema mana gafara a gurin Allah suka dawo nan da nan suka cike gure Allah ya kore kafirai suka watse suka gudu a ranar ne mu'minai da sun yi alfahari Allah ya jarrabe su daga baya kuma suka ci nasara wannan yakin Hunain kenan kafirai sun ga mala'iku amma a yakin Badar mu'minai sun ga mala'iku kafirai ba su ga mala'iku ba saboda me Allah subhanahu wataala yana so ya zartar da abin da yake so shine sai fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan kula jibo ina da kashe manya-manyan kafirai sai Allah ya ce zalika wannan abun da Allah ya ce ya faru Allah ya ce hakan ya faru ne ruwa ba yanzu misali cikin kashe kafirai a yakin Badar a ce duk kafirai da ma dubun nan an kashe su ba a bar ko ɗaya ba a ce dukan su an kashe su akwai bukatan mu saurari Allah ya gaya mana dalilin kashe su muna jira Allah ya gaya mana dalilin cewa sai Allah ya gaya mana me yasa aka kashe su muna da bukatan dalili ba bukatan dalili ko mun gamsu abinda Allah ya daidai ne mun gamsu abinda mala'iku suka yi daidai ne amma ka duba sai Allah yake cewa zalika kashe sun nan da aka yi saba'in ba kawai aka kashe ba amma Allah yana cewa zalika ma'anan zalika kashe sun nan da aka yi da sauko mala'iku da cewa da Allah ya yi mala'iku fadribu fawqal anaqi wadribu minhum kulla banan abinda yasa hakan ya faru abinda yasa Allah ya ce ayi wannan abu zalika hakan ya faru ne bi annahu saboda su waɗannan kafirai ne shaqullah wa rasula sun raba gari da Allah da manzon Allah sun tsaya a gefe guda suna gaba da manzon Allah sun aje Allah a gefe guda sun aje dokokin Allah a gefe guda sun aje dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe guda shi yasa Allah ya ce ayi musu haka su abin da Allah ya yi ba bukatun sai Allah ya ga mana wannan amma Allah yana fadin wannan don kusancewa irin rahamar Allah da bayinsa hatta kafirai Allah yana ga maka dalilin kashe su ba kuma kai yaso aka yi rubutu aka kashe su gaba ne ba a 70 kawai aka kashe fursunonin yaki 70 kuma fursunonin yaki wani abu ne kawai ake so azartar na hijima har sai da wani abu ya faru muna zuwa ayoyi insha Allah da Allah muna rayi yadda aka yi fursunonin yaki da yadda shawarwari suka kasance da kuma yadda Allah ya tubi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wajen wani abu da suka zartar da masu hikimomi da Allah ke nunawa da maqasidul shari'a cikin wannan abun da ya faru don Allah ta zalika ya la mushaqullah wa rasula ya kake tsammani in ka je ka kashe wani bawan Allah bai ci ba bai sha ba a matsayin ka na mutum ba kai ka halice shi ba ba kai ka samar da shi ba ba a ce a kashe shi ba bai yi abin da ya kamata a kashe shi ba ko da yayi abin da ya kamata a kashe shi hukunci ne yake kashe shi ba kai a matsayin ka na kai tsaye tsaye kunka zaka je kashe shi ba bai kake tsammani me zaka ce wa Allah in ka kashe wani ko kai sanadiyar mutuwar wani bai ci bai sha ba wanda Allah bayinsa ne wa'annan kafirin kuma sun ji su bi shi ne ko sun zo suna yaki da manzonsa ne Allah ya aiko malaiku da ya aiko malaiku ya ce a sa'ulni fi qulubi alladhina kafaru ba sanai ce a na aiko ku ne idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu sa'ulni fi qulubi alladhina kafaru ru'ba fadribu fawqa al'anaqi wadribu minhum kull banat amma tutta haka sai da Allah ya maka zalika bi annahum shaqqullaha wa rasulahu hakan ya faru ne saboda karara ya bayyana in ji Allah subhanahu wataala ya san sirrin su ya san bayyanan su musamman mutum 70 din nan da aka kace a cikin dubu aka kace 70 kadai su 70 din ma bi annahum shaqqullaha wa rasulahu ruwa ya kace tsammani yau ka dau mataki ka kace wani bawan Allah bai ce wani shaba da zawadun dunya ahwalu inda Allah min iraqati dami ri'in muslim inda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yace duniya ta gushe a ce babu ita shi ya fi sauki a gurin Allah sama da a ce an zubar da jinin musulmi guda ɗaya a doron ƙasa ba garin Gombe ba ba zo da jinin musulmi a university kadai ba a ba a cikin garin Gombe ba a doron ƙasa duk duniya fatinta a ce duniyan babu ita ya fi sauki a gurin Allah sama da a ce an zubar da jinin musulmi guda ɗaya a doron ƙasa domin me Allah mahaliccin mutane mahaliccin dukkan abin da aka halitta Allah subhanahu wataala ya kashe mutum 70 wanda suka zo suke fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shiryo tun daga Makka da miyakun makamai da abagan hawa suka zo kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsaya aka turo malaiku aka dauko malaiku aka don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dauku darajar sahabbai ta bayyana cewa lallai su mutanen Allah ne Allah subhanahu wataala ya ce kuma su ƙara tabbatar da su bayan Allah ya sa an kashe mutane 70 a cikin mutum 1000 din da suka zo take cewa zalika bi annahum shaqqullaha wa rasulahu don me kuma rabbuka bi zallamin lil abid don kusan Allah ba azzalimi bane gaba ki bai kashe su aka kawai ba ba haka kawai ya kashe su ba a bi annahum shaqqullaha wa rasulahu alhali da Allah zai kashe mu gaba ɗaya mu ba mai tuman sa la yasalu amma yafalu wa hum yasalu ba a tambayan Allah ai mu ne mu bayin sa ne shi ya halice mu shi ya samar da mu a doron kasa in yace baya son ya ga mu baya so ya ga kodai a cikin mu sai sai a dauran mu yanzu Allah bai laifi ba ko yayi laifi ba ma sai ga waɗanda suka zo suna fada da manzon sa khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amma su ga sunan Allah sai ya kashe 70 katal a cikin dubu ba ma dubu bane ai akwai ayoyin yan fadauci to wannan ba a ma maganar su ba a ma maganar su ga da su da dukiyar su wannan 70 da dubun da suka zo ne da makamai amma da Allah subhanahu wa ta'ala kai 70 kadai a cikin su aka kawo 70 kadai a cikin su 140 140 180 da nawa kenan suka saura ai ba 180 180 140 a cikin mutum ai dubu da wani abu ne dubu da wani abu to mu je dai kawai a ce dubu ne 180 in an cire 140 a cikin dubu 180 ne saura kaga a ce ba 180 ba 180 suka koma lafiya idan sun haura dubu kamar yadda duwayo suke tabbatarwa to 180 da sama da 60 suka koma gida kuma duk da haka Allah ya kaza zalika bi annallahu zalika bi annahu shaqqullah wa rasulahu Allah ya mai shaqi illaha duk wanda ya aje Allah a gefe mala ya aje dokokin Allah a gefe ba mun nufin wani zai iya dauko Allah ya aje shaqi wa wane mu ju Allahu la yatajazza ya wa laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul 'alim wa huwa as-sami'ul basir don haka wa mai shaqi illaha mala wanda bi aje dokokin Allah a gefe ya aje tsarin Allah a gefe wa rasulahu ya aje manzon Allah a gefe yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan a raye amma hadisan su suna nan ingantattu mutum ya aje waɗannan dokoki da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe ya dawo abin da yayi karo da su yadda shi sai aikata to duk wanda yi wannan sai Allah ya fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah shadidul iqab ku duba cikin son aya Allah yace wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu da aka kashe wa'incan 70 Allah yace an kashe su ne bi annahum shaqullah wa rasulah ko ba haka ba yace wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu wanda duk ya aje Allah a gefe ya aje dokokin Allah a gefe ya da layi tsakanin sa da dokokin Allah ya aje dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe me ya kamata ayar ta kasance shine Allah zai kashe shi za a yi kuma rayu su kashe shi ko ba shine malam ba kuma sai ce fa inna Allah shadidul iqab sai razanar da mutane bai ce za a kashe shi ba bai ce za a azabtar da shi ba sai ce wanda duk ya aje dokokin Allah a gefe ya aje tsarin Allah a gefe ya aje manzon Allah a gefe sai Allah bai ce ku kashe shi ba sai ce fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne kaji wannan magana ba bayan ji mai tsananin hukuma ne amma akwai ayoyi da yawa da suke nuna kuma ya yake la gafururai saboda haka muji tsoron Allah Allah ya samu dace insha Allah ta'ala lokaci na gaba in muna rayuwa mu cigaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace wallahi ta'ala ala
Thank you. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya ya kawar da wannan matsala da gare shi wanda yake
ayi ta jurowa an ce tun bala na magana Allah ya bawa kanyansa mazaje na kware Allah ya azurta su da mazaje na kware da duk wanda suka turo wani yana bukatan a ce shi addu'a ya samu abun hawa duka wanda yake da bukatan abun hawa ba shi da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da shi wanda suke bukatan kari akan wanda suke da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da shi na halal wanda suke bukatan gina gida Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da hadin gina gida da halal kowa da irin bukatar da yake da ita wasu suna neman aiki suna cikin gwagwarmayar harkar neman aiki din Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su da wanda suna nan suna cikin atisayin na shiga aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara Allah ya sa kuma ya zama alkhairi a gare su wanda suke rubuta jarrabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara masu rubuta waye masu rubuta neko Allah ya sa su ga jarrabawa masu sakamako mai albarka wani ya rubuta da yawan kari over da yake da shi har guda hudu yana fatan a taya shi da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya samu damar gyara su kuma Allah ya sa Allah ya tsayar haka Allah ya sa kare saki samun matsala irin wannan dukkan waɗanda suke da matsaloli irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu kuma ya ba su ikon gyarawa kuma Allah ya ba su kwazo da ƙarin kwazo matuƙar mutum yana iya ƙoƙarin sa wajen karatu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa himma ya kuma ba shi fahimta ya kuma yi rubutu irin yadda ya dace dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin buƙatar da yake da ita musamman bukatunmu a lahira su ne neman Allah ya shigar da mu aljanna da mu da iyayenmu da kakanninmu da iyalanmu da zuriyarmu Allah ya haɗa mu cikin jannatul firdaus Allah ya Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya Allah ka karba mana wannan karatu da muke Allah ka karba bene a gurinka ya Allah ka dace sai mu ka saukar mana da rahamarka a gidajen saukar mana da albarka a rayuwarmu saukar da albarka ya Allah a cikin gidajenmu da kuma kare gidajenmu daga duk wani sharri ya Allah duk abin da zai zama mana fitina a rayuwarmu Allah ka bar mana da shi wanda zai zama mana jarraba wanda ba za mu iya jure ta ba ya Allah karkaka mana ita da izzan ya bajjala wal ikram me nufin mu da sharri ko nufin addinin musulunci da sharri ko wani abu namu ya Allah kai mana magani sa duk masu nufin ko garin mu ko gidajen mu da sharri Allah kai mana magani su Allah ka saukar mana da albarka a wannan gari mai albarka Allah ka kara mana albarka a wannan gari ka saukar walwala da abuna walwala da nitsuwa da kwanciyar hankali da habakar tattalin arziki ga musulman mu na fara ya rabbal alamin ya rahmar amin shugabannin mu kuma Allah ka ba su ikon adalci ya Allah ka sa su yi aiki da arzikin wannan jaha ta mu wajen yin aiki da zai zama alkhairi a rayuwar mu da addinin mu da al'umma baki daya ka shiryar da su zuwa ga abin da zai zama alkhairi abin da ba daidai ba Allah ka nuna musu ka saka su aikata shugabannin mu a mataki na kasa ya Allah ka san su kuma ka san irin launin su kuma ka san irin karfin gwiwar su ya Allah ka kara musu karfin gwiwa akan abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu da rayuwar su ka kara musu lafiya a rayuwar su Allah ka azurta shugaban kasa da mataimaka na gari wadanda za su taimake shi akan ayyukan alkhairi duk abin da zai zama sharri Allah ka sa su gane kuma ka Allah ka saka su aikata duk mai shirin sharri ya Allah kai mana magani duk wanda yake shirya bakar kashi ya Allah ka murkushe shi kar yayi motsi da zai tasiri innaka samiun qaribun mujibu da'awat ya hayyu ya qayyum halin da muke ciki ya Allah na kunci rayuwa da hauhawan farashin kaya da karancin sadari a guraren mutane da yawa ba su samu sadarorin su ba ya Allah ka kawo mana sauki a cikin wannan al'amari Allah ka kawo mana habakar tattalin arziki a wannan jiha ta mu saukar mana da tattalin arziki a wannan kasa ta mu ya Allah ka saukar mana da tattalin arziki a rayuwar mu daidai kun mu ya Allah ka azurta mu da halal ta inda ba ma tsammani ka kuma azurta mu da qana'a wadatin zuciya ya rabbal alamin ya arhamar rahimin wannan wahala Allah ka sa iyakacin ta kenan wa illan baliki ya rabbal alamin ya Allah ka saukar mana da rahamarka da sauki kamar tadda mu wannan al'amari ka saukar mana kamar mana shi da alkhairi ya rabbal alamin Allahumma yassir lana umurana wassir auratina wa amir rawatina Allahumma aslih a'immatana wa ulati umurina wanda duk suke nufin mu da sharri a wannan gari ya Allah ka mai musu sharri su akan su wanda mai yake shirya makirci a wannan gari Allah ka mai masa makircin sa kansa Allahumma qina sharra a'da'ina bi mashiit ya dal jalali wal ikram wanda bi yake nufin mu bai nufin ya iyalan mu ko zuriyan ko dukiyoyin mu ya Allah da wani abu na sharri ko makirci ko bakar kashiya ko hasada ko hikimi Allah mai masa kansa ya Allah mai masa kansa Allah ka hana shi tasiri cikin rayuwar mu Allah ka mai masa duk abin da ya shirya na sharri a kansa kuma shirya ne Allah ka shirya da shi ya zama mutumin kwarai ya daina makirci ko hasada ko sharri ko abin da ba daidai ba ya Allah duk mai makirci ga addinin musulunci ko a ina yake Allah ya mana maganin sa Allah ka waddace ya zama ba a yi da shi ya rabu na da innaka samiu qaribu mujibu da'awat rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma ighfir lana wa atina riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar allahumma atina riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ulama'ina minan nar innaka samiu qaribu mujibu da'awat allahumma aslih lana ahlana wa dhurriyyatina واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة ومن علينا وعلى أبنائنا وبناتنا بحفظ كتابك العزيز والتمسك بسنة نبيك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا وإياهم في الدنيا والآخرة واحفظنا وإياهم من فتن آخر الزمان ومن الزلات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم لا تجعل في أبنائنا ولا بناتنا حظا للشيطان إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم لا تجعل في أبنائنا حظا ولا نصيبا للشيطان إنك سميع قريب مجيب الدعوات بعزتك يا عزيز وبقوتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل ذرياتنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.